Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 20 ga wannan watan Satumba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Naldaniya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji cewar Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da takwarensa na kasar Jordan Sarki Abdullah na biyu a birnin New York bayan da shugaban na Najeriya ya kammala jawabinsa a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Bayan haka muna kuma dauke da rahoto akan yadda masana ke kallon umarni da babban alkalin kotun Najeriya Samuel Onungen ya bayar na ware wasu kotuna na musamman a fadin kasar wadda za su saurari karar rakin cin hanci da rashawa. Akan hakan ne kuma za mu nemi ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku ko shin wannan matakin da babban alkalin ke dauka zai kawo sauyi a yaki da rashawa a Najeriya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya fadawa shugabannin Afirka cewa zai tura jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley zuwa Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A wata liyafar cin abinci inda Trump ya gana da shugabannin Afirka a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya yau Laraba, shugaban ya ce Amurka na sa ido sosai kuma ta damu matuƙa akan tashin hankalin da ke faruwa a Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ya kuma ce miliyoyin rayuka na tattare da hadari kuma Amurka na ci gaba da bada taimakon jinkai. Amma tabbatacciyar hanyar kawo ƙarshen wannan bala'in za ta buƙaci shirin samar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin shugabannin na Afirka da kuma sa hannun duka ɓangarori. Trump ya kuma ce Haley za ta tattauna akan hanyoyin warware rikici da kuma muhimmin abu wato kaucewa rikicin kansa. Sudan ta Kudu ta samu kanta cikin yakin basasa shekaru hudu kenan wanda ya tilastawa mutane kusan miliyan hudu yin gudun hijira. Yayin da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuma ke fuskantar ƙarin tashe-tashen hankali sanadiyar rikicin kabilanci da kuma rashin tabbas dan koyaushe kasar za ta gudanar da zaben shugaban kasa. Shugaban Congo Joseph Kabila ya kasance akan karagar mulki fiye da wa'adin mulkinsa wanda ya kare a shekarar 2016.
Ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki a yau Laraba a birnin Mexico da jihohi da ke kusa da birnin na kasar Mexico suna fatan gano mutane da ke raye bayan girgizar kasar mai karfin maki 7.1 da wace ta faru a yankin wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa. Ministan harkokin cikin gida na Mexico Miguel Osorio Chong ya ce sojan kasar da jami'an 'yan sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun binciki kowane lungu da saƙo da ake kyautar zaton za a gano ƙarin mutane da ke da rai. Fararen hula su ma sun haɗa hannu da ma'aikatan agaji jim kaɗan bayan faruwar girgizar jiya Talata da rana, inda suka yi amfani da manyan na'urori da kuma hannayensu wajen kawar da buraguzan gine-ginen. Yanzu a safiyar yau Laraba, shugaban cibiyar tsaron Dakaru na musamman Louis Philippe Pointe ya faɗa a shafinsa na Twitter cewar an sami rahotannin mace-mace 86 a birnin Mexico, mutane 71 a jihar Morelos, mutane 43 a jihar Puebla, mutane 12 a jihar Mexico da kuma mutane 4 a Guerrero, sai kuma mutum 1 a Oaxaca.
Amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jinkai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulman Rohingya da ke gujewa Myanmar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba. Taimakon agajin da Amurka za ta bada wanda shine muhimmin mataki na farko da gwamnatin Trump za ta dauka akan yanayin da ake ciki a Myanmar zai hada da abinci da kayayyakin jinya, ruwa da kuma wuraren tsugunar da waɗanda rikicin ya shafa na gaggawa da kuma sauran wasu abubuwa. A cikin watan da ya gabata, musulmin Rohingya fiye da 400 suka tsere daga Myanmar, inda ake take musu haƙoƙinsu da kuma nuna musu wariya. A ƙarshen watan Agusta ne mayakan sa-kan Rohingya suka kai wa dakaran tsaron bamu farmaki. Tun daga lokacin, ƙwararru da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin bamu sun kai hare-haren da suka ƙona ƙauyuka Ƙwarmas, suka kuma kashe mata da yara da ke tserewa.
Cibiyar da ke sa ido a kan mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta ce guguwar Maria da na ci gaba da zubar da ruwa da kuma iska da ambaliyar ruwa a wasu sassan tsibirin Puerto Rico bayan da ta afka a yankin a yau Laraba a matsayin guguwa mai ƙarfin maki 4. Guguwar Maria, wacce ke ɗaya daga cikin munanan guguwar da aka taɓa gani a yankin Puerto Rico, ya ƙure gudun iska na kusan kilomita 240 cikin awa ɗaya a safiyar yau Laraba. Kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake yi ya haddasa mummunan barazanar ambaliyar ruwa da kuma zaftarewar laka. Barazanar guguwar ta kuma ci gaba da yanke tsibirin da ake kira Virgin Islands na Amurka, yayin da guguwar ke matsawa a hankali bayan da ta shafi tsibirin St. Croix. Ƙwararru na sa ran guguwar za ta matsa daga tsibirin zuwa arewacin gabar tekun Puerto Rico, daga nan kuma ta isa teku zuwa yammacin yau. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Fadar shugaban Najeriya ta bada sanarwar cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da takwarassa na kasar Jordan Sarki Abdullah na biyu bayan ya kammala jawabinsa wurin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Shugaba Buhari ya gode wa shugaban na Jordan ga irin gudunmuwa na motocin sulke 200 da Jordan ta baiwa Najeriya a baya a yaƙi da take da 'yan ta'adda, tare da wani sabon alkawari a jiya Talata cewa Jordan za ta ƙara wa Najeriya manyan kayan aiki a yaƙi da take da Boko Haram, inda shugaba Buhari ya ce wannan ba Najeriya kaɗai ce za ta amfana da wannan gudunmuwar ba. Ga Umar Faruk da ci gaban rahoto.
To, ganin cewa ƙasar Amurka da waɗansu ƙasashe na duniya ma sun daɗe da baiwa Najeriya gudunmuwa jefi-jefi, amma har yanzu yaƙin nan da 'yan ƙungiyar Boko Haram yaƙicin yawa, har ma fargaba na ƙaruwa a cikin ƙasa. Na tuntuɓi wani tsohon janar na soji kuma mai shari'a akan al'amuran tsaro, wato General Abdulrazak Umar, domin in ji ko menene dalilin da yaƙin nan yaƙicin yawa.
Ai, ka san yaƙi iri biyu ne, akwai yaƙin fito na fito wanda shi ake an saba ana yi, amma wannan yake da 'yan ta'adda suke sunkuru ka shiga ka buga ka gu, ba yakin fito na fito bane. Wannan daban yake da yanda ake yin sa da makasudin sa da yanda ake wanzar da shi, duk daban yake. Amma yakin fito na fito an san abin da ake, daman shi yaki da irin wannan sunkuru na 'yan ta'adda abu ne mai wahalar al'amari ga duniya gaba ɗaya. Ba wanda zai iya ce maka ya iya, kuma ba wani littafin da zaka karanta ko wani course din da zaka yi da zai cishe ka dalla-dalla kamar da ake yakin fito na fito. Wannan yaki ne na sa'a, na sunkuru, na farmaki, ba shirya shi ake ba. Shi idan ya zo an samu kafa kawai sai a yi shi.
Ina so ka gaya mana, a matsayinka na tsohon janar na soja, ta ina ne amfani da waɗannan motoci na sulke da amfani da jiragen sauka angulu na yaƙi da sauran kayan yakin da ita wannan ƙasar ta bada zai taimaka wurin yakin sunkurun da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke yi wa Najeriya, wanda kace shina da wahalar gaske kuma ba wai abu ne da zaka karanta shi a makaranta ko a baka horo yadda zaka yi shi ba.
Inda zai taimaka shi ne waje ɗaya, akwai abin da ake kira, akwai kamar nan ce maka yakin fito na to, ka san abokin gaba ka yana waje kaza, ka san abin da yake da shi. To, amma shirin da baka sani ba, idan kana da masaniya ko dandakin asirin ƙasa ko masu baka labarin al'amarin sirrin abokan gaba, to idan ka sani, idan kana da inda yake za ka yi, maza ka je wajen.
General Abdulrazak Umar kenan, tsohon janar na sojin Najeriya kuma mai shari'a kan al'amuran tsaro, a tattauna da ni da shi a Abuja. yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga tasirin da ci gaba da bayar da wannan gudunmawa zai yi domin kawo ƙarshe ko farmaki da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke kawo jefi-jefi ga 'yan Najeriya musamman a arewa maso gabacin Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.
Mallam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa mana magani.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. To koya masana shari'a ke kallon umarni da babban alƙalin tarayyar Najeriya Samuel Onunge ya bayar na ware wasu kotuna na musamman a jihohin faɗin ƙasar baki ɗaya wanda za su mayar da hankali wurin sauraren ƙararrakin cin hanci da rashawa. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Nasiru Adamu Aliyu, malami a sashen koyar da shari'a na Jami'ar Bayero a Kano, kuma ga hirarta su.
Ba sabo bane wannan kwata-kwata, ina gaya maka. Wannan kamar wato zan iya cewa kamar mafargar daji a kai, tunda yake abu ne da tuntuni yana nan. Me yasa tuntuni? Misali, in dai ana ganin yana da wannan muhimmancin, ba a yi tuntuni an ce an ware. Kamar yadda a tokokin zabe, shari'o'in zabe ake ware kotuna a ce su za su saurari kaza, tuntun za a yi. Abin da nake so in ce shi ne, ni a ganina wannan abin da ya yi zai ɗan ƙara sauri da kaɗan, amma ba zai warware matsalar da ake magana ba. Domin matsalar ta fi ƙarfin magana wai kotu kawai. Ina gaya maka, bincike na laifi na rashawa na laifi da makamantansu a Najeriya yana da matsala. Kana gani EFCC za ka ga sun yi bincike, sun yi komai, sun ce sun je kotu, amma da kai da an watsar da shi sai a riga cewa laifin alƙali ne. Ina gaya maka, in ba taɓa harkar 'yan sanda ba, in dai ba abu 'yan sanda, an tabbatar da cewa su wani suke cin hanci akwai wanda zai bi kadinsu kamar yadda ake da sharinsu a landa. Ina ganin wata ran da muka taɓa hira na taɓa gaya maka wannan. Sa'annan a tabbatar cewa zai accountable. Amma abin da nake son ka duba gani a Najeriya, tun da aka fara cin hanci da rashawa, ka taɓa ganin ɗan sanda guda ɗaya babba da aka yi kotu aka ce ana cajinsa da laifin cin hanci da rashawa? Saboda me? Saboda yawanci suke binciken nan. Su EFCC ɗin 'yan sanda ba sa cin hanci, saboda yawanci su ne a cikin ma'aikatar binciken da EFCC. Suna kai su? Ba sa kai su. Kaga malamin Nuruba ne shi ne taɓa yin ƙoƙari wanda ya ɗauki inspector general gaba ɗaya. Wannan kuma misali ne kwa ɗaya a cikin dubu. So in dai ina gaya maka, in dai gwamnati ba ta samu yadda za ta hana 'yan sanda su ci hanci da rashawa, domin su za su suke bincike, su za su kawo shaida, su za su tattara yadda za a gabatar da shari'a, su za su kawo shaidu, su za su nemo su, kuma su ne umul aba'isin cin hancin nan. So haka ina ganin har yanzu wasu aiki, wallahi cujoji da abin da ke ba ta lokacin.
La'akari da dama ana zargin alƙalan nan da cewa su ma suna rashe wannan, kuma gashi ka yi bayanin cewa 'yan sanda ma su ne hususan harkar wato rashe wannan. La'akari da yanayin aikin su wajen binciken badakalar kuɗaɗe da cin rashawa da cin hanci, kenan ma'ana wannan abun ba zai canza zani ba, tunda yanzu misali an ce an ware wani tsari ne wanda kai aikinka kenan.
Barin gawa kana da ya kamata mu sani, shugaban EFCC misali, yawancin shari'a da ake yi a ƙasar nan ta irin wani cin hanci ko kuma laifi na tattara arziki, ai kaga da EFCC ake yin sa. Amma ka tuna ba mataimakin kwamishinan 'yan sanda shine shugaban gudun nan, na ɗaya. Na biyu, yana fa son ya masa promotion. Na uku, yawancin da suke shugabannin gurare duk 'yan sanda ne. Na su fa za su yi binciken nan. Ji nake gashi nan dai Ademola, ai an ce an bincike shi alƙalin Ademola, amma an watsar. Za ka gana cewa laifin kotu ce, amma laifin kotu babu bincike da aka yi mai kyau, ba za ta iya komai ba. Alƙali ko a gaba suka kashe mutum, in baka kawo hujja wacce za ta sa ya ɗaure shi ba, dole ya ɗauke kansa, ba yanda zai yi. Saboda ba da hankalin zataransa ake ba, da shaida da aka gabata domin aka tafi a filu, ai zai yi. So abin da nake so in ce ma shi ne, duk wani abubuwa da suke tafiya, in dai ba tsari aka canja ba. Misali ka ce wai dalle sai ɗan sanda shi zai binciken laifi a misali shi zai zama shugaba a EFCC ko a wasu gurare wanda za su bincike, ina tabbatar maka wallahi ba za su samu abin da ake bukata.
To madalla a gaida Nasiru, a gaida wato Ibrahim Kwari kenan, shi da Dr. Nasiru Adamu Aliyu, malami a sashen koyar da shari'a na Jami'ar Bayero a Kano. To waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 4 kenan da minti 42, don haka sai a shirya don a kira mu akan wannan batu da kuka saurara. Ko shin kotuna na musamman da babban alƙalin Najeriya ya ce za a ware domin sauraren ƙararrakin cin hanci da rashawa zai kawo sauyi a yaƙi da rashawa da ake yi a Najeriya?
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To salamu alaikum, muna da kira a Kaduna, waye a Kaduna?
To wa alaikum salam, babu ya kuma ke ribarka da lasariya.
Yawwa.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tare da Najeriya.
To malam Murtala, bismillah.
To gaskiya abin kaman bebe makure din ba, amma da muna tunanin kila ma daga shekara 1 da rabi da hawan shi malam Muhammadu Buhari za a ce an ware wa'annan kotuna. Amma duk da haka tunda muna mai sakkawan zato akwai sauran lokaci a gaba, to gaskiya abin da muka yi ta kira kenan a wannan kafafen yaɗa labarai na kuma su albarka kuke ba mu dama mu ga ya yanzu aka daure wane ne aka yanke ma hukuncin kisa manyan barayin kasan nan da ma kananan da kuma masu kayan sar duk wanda ya laifi dai kamar shi wannan malami da kai da shi hakan ya faɗa. To kuma in Allah da su Allah sa sun ji kuma mu ga ko mai kayan sarki ne ko farin hula ne in dai laifi a kai shi kotun nan in dai da sunan cin hanci da rashawa ne a hukunta shi to haka za mu tabbatar da ana ma kowa adalci kuma abin da muke jira kenan Allah ya taimaka a tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Nasarawa. Waye a Nasarawa?
Assalamu alaikum, suna na Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Baba Yakubu barka da aiki.
Yawwa Shafale, bismillah.
To baba Yakubu, a gaskiya tabbillahi wannan magana da naji abun yayi min matukan farin ciki da godiya, amma abinda muke son mu jawo hankalin shugaban alƙalai namu na Najeriya ya kamata yayi karatun tanasu ya sani cewa wannan abinda zai kafa shi ya kafa shi ne tsakanin shi da Allah.
To
sai ya kasance duk mutumin da ya kasance ya zama cin hanci da rashawa na gaskiya ya kamata a tsine shi a wannan kotu. Da fatan kuma za su yi kokari kuma za a kawo mana cin gaba da kwanciyar hankali
insha Allah
a wannan kasa na mu Najeriya. Nagode.
To mun gode mu ma. Bari mu je jihar Adamawa. Waye Adamawa?
Ana magana da Aminu ne Adamawa mun bi lokacin gama.
To malam Aminu, bismillah.
Ni dai ra'ayina a kan wannan kotunan da aka ga a cikin zaka wannan ina farin ciki da su.
To
kuma muna cewa da shi babban alƙalin alƙalai na Najeriya da Allah ya tsaya ya haɗi ƴance a ɗaure duk wanda aka kama shi da laifi a ɗaure shi ba wani kotu ba wani mutum na mun ba ni da inda a ɗaure shi kowai.
To mun gode.
Kadawa.
Yawa mun gode malam Aminu. Bari mu je jihar Niger. Waye a Niger?
Umar ne daga Manjima Shegu local government.
To malam Umar, bismillah.
Wato wannan shawara da alƙalin alƙalai ya bayar ta a kafa kwamitoci kotuna na hukunta masu cin hanci da rashawa, wannan shawara ta yi shawara ce mai kyau, sai dai fatan da muke su yi hukunci na gaskiya. In an yi bincike na gaskiya aka kama masu laifin nan a yi musu hukunci daidai da laifin da suka aikata.
To masha Allah. Mun gode malam malam Umar. Ga Abuja, wani ne daga Abuja?
Assalamu alaikum.
Na'am, wa alaikum salam.
Barka da aiki.
Yawa, ina sunan ka malam?
Ina na Hassan Zainu Muhammad daga Abuja, ina ma barka da aiki.
Yawa malam Hassan.
To alhamdulillah, wato mun ji daɗin wannan kananan kotunan da aka kafa, sai dai muna fata su haifar da ɗa mai ido. Saboda an ji aka kafa irin wannan kotunan wanda ba su mana amfani ba, to amma a wannan karin wato muna fatar wannan kotunan za su lalle kokarta fannin cin hanci da rashawa, musamman yadda ake yaƙi da shi a wannan ƙasa mu ta Najeriya. To muna fata mu gani a ƙasa ba wai a yi wannan kotun da zai bai amfanar da mu ba, to kaga irin wannan abin mu ba wato mu ba za mu ji daɗin wannan abin da mun talakawa muna so ana yaƙi da cin hanci da rashawa, to sai domin mu gani a ƙasa. Ina ma
to mun gode kwarai da gaske malam Hassan. Bari mu je Zaria. Wane ne a Zaria?
A ka tare da Muhammad Lawal Idris daga Zaria.
To malam Muhammad Lawal.
Na'am. musamman dai na kira domin in bayyana farin ciki na dangane da wannan yunkuri da ake na kafa wannan kotu. Kuma a gaskiya fata zan yi na alkhairi ga 'yan Najeriya. Allah ya sake da kyakkyawan niyya aka kafa wannan kotu na hukunta ainihin masu cin hanci da rashawa.
To mun gode kwarai da gaske. Har yau dai muna a jihar Kaduna. Waye ne a Kadunar?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baba Yakubu Diri, barka da yamma, barka da aiki.
Yawa, gaishe ka Alhaji Musa, barka da.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya. To babu shakka wannan da mutum hawan Malam Muhammadu Buhari muka tunanin za a samu wayannan kotuna. Domin kaga wannan abin da ya kawo shi kanshi wannan mai alƙalin alƙalin magana. Gaskiya wannan ba karamin shawara ba ne, don kaga inda a ce akwai wayannan kotunan har idan aka maka za a yanke maka hukunci abinda ka sata ka mika su, kaga talakawa za su shaida kuma za a tabbatar da cewa talaka ya tabbatar da ya sha roman demokuraɗiyya. Amma matsalar da yake faruwa, misali yau an kama ka da naira biliyan 1000 an ji an narke su a waje, talaka kuma suna dan fama, suna fama da yunwa, kaga akwai matsala. Amma ana yanke wannan hukunci sai a je a watsa kuɗi a wa talakawan Najeriya aiki domin su shaida. Ƙarshe ne muka fatan alkhairi, Allah ya ƙara Muhammad
Amin sama amin. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu sake komawa jihar Niger. Wane ne a Niger?
Rabban Dauda dan Malam ne.
To Malam Dauda.
Gaskiya ina gode maka Baba Yakubu Firi. Dama ni addu'a dai da muke mai Ubangiji Allah ya taimake shi. Shi shugaban ya zaba mana mutumin da zai zama da tsoron Allah, kuma a taimake shugaban ƙasarmu Janar Muhammadu Buhari domin ya ceto mu daga wannan. Kai muna murna muna farin ciki, Ubangiji ya albarkace kuma saka da alheri, Allah ya sa mu ga kyakkyawan manufa. Na gode.
Mun gode kwarai da gaske Malam Dauda daga jihar Niger. Kuma daga kan Malam Dauda ne za mu kawo ƙarshen ɗaukar waiduka. To yanzu kuma ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Da labarin kwallon kafa da mu soma shirin na yau. Mai koyar da Black Stars Team B wasa Maxwell Kunadu ya ce zai tinkari wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin ƙasa da ƙasa na WAPO da yanzu haka ke gudana a nan ƙasar Ghana da ƙwazo da aniya kamar yadda ya tinkari wasannin da suka gabata don ya samu kaiwa wasan ƙarshe na gasar. Sannan ya yi kira ga 'yan wasansa su manta da kashi da sun kasha a hannun Najeriya da Cibiyu da nema a ranar Litinin su yi azamar ƙarasawa gaba su lashe kofin na WAPO. Ƙungiyar Accra House of Hope ta ce kada kuma sa san tikotoko ta zaci za ta kwace Winford Kobe na ɗan wasan tsakiyar ta cikin sauki. Kobe na dai da abokin wasansa Thomas Abe su ne waɗanda idan tarin club nan ƙasar ya yi ja a kansu. Suke son su raba su da club ɗinsu. Chairman Bechin United Kingsley Wusuachau ya ce ya yi imani ligin Ghana na tattare da 'yan wasa ƙwararru masu hazaka. To amma rashin sanin makaman aiki na addaban ƙoƙarin 'yan wasan ya ce irin rawar da 'yan wasan sun ka taka a karawarsu da Mali a gasar cin kofin na WAPO da ake ciki a Ghana ya tabbatar da irin baiwar da Allah ya yi wa 'yan wasan na Ghana. A Paris kuwa, saura Chris ne da an ba hammata iska tsakanin Neymar da Edinson Cavani saboda rashin fahimta tsakaninsu kan wadda zai yi bugun tazara sau biyu. 'Yan wasan biyu na gaba da baki ɗaya kuɗinsu ya kama fam miliyan 253 ga dukkan alamu suna taka rawan gani a ƙawancensu a fagen wasa. To amma nasarar da suka samu Cibiyu da Neymar a ranar Lahadi a kan Lyon, 'yan wasan biyu sun rinƙa jayayya a kan wadda zai yi bugun tazara tsakaninsu har sau biyu. Wannan tashin jijiyoyin wuya bai tsaya a fagen wasar ba, sai da ya kai su har ɗakin shirin 'yan wasan. Ya ɗauki abokan wasan su da dama da to lokaci mai tsawo kansu yi tsakaninsu. Redwana Lamok Tara Bas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar kudin Amurka ta sanar da sanya takunkumin da aka auna akan jami'an kasar Sudan ta kudu guda biyu da wani tsohon jami'in kasar a bisa rawar da suka taka don kawo barazana ga zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar. Saka takunkumin ya hada da wasu kamfanoni guda uku mallakar ɗaya daga cikin jami'an da aka saka ma takunkumin. Matakin da aka dauka akan Malek Ruben Riak Rengu da Michael Marquardt da Paul Malong Awan ya nuna karara cewa gwamnatin Amurka za ta shiga takun saka da duk wani mai kawo rikici da kuma kawo cikas ga yunkurin samun zaman lafiya. Ma'aikatar kudin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kudi tana sanar da cibiyoyin kudi cewar akwai yiwuwar wani babban dan siyasar kasar ta Sudan ta Kudu. Ma'aikatar kudin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kudi tana sanar da cibiyoyin kudi cewar akwai yiwuwar wani babban dan siyasar kasar ta Sudan ta Kudu yayi amfani da cibiyoyin kudin kasar Amurka dan boye kudin da ya sato. Amurka a shirye take ta dauki wasu matakai akan duk wani wanda ke da alhakin dagula yunkurin samun zaman lafiya da matakan tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar Sudan ta Kudu. Amurka ta kudiri aniyar saka ido akan waɗanda suka azurtar da kansu ta hanyar cin hanci da rashawa a yayin da mutanen kasar na cikin halin kuncin tattalin arziki da rashin samun taimakon agaji. Rabin mutanen kasar Sudan kusan miliyan 6 ke fuskantar matsananciyar yunwa yayin da fiye da miliyan 4 sun yi kaura daga gidajensu ciki har da miliyan 2 da suke gudun hijira. Wannan rikici da mutum ya haddasa gwamnatin Sudan ta Kudu tana iya kawo ƙarshen sa a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert. Ta ce suna ci gaba da nuna wa shugabannin kasar Sudan ta Kudu cewar tilas su mutunta ka'idojin yarjejeniyar tsagaita bude wuta da suka ayyana da kansu su kuma farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 akan kudirin warware rikicin kasar Sudan ta Kudu ta hanyar yin shawarwari da jami'an adawa da kawo ƙarshen kisan kiyashi da kuma kawo ƙarshen musgunawa ma'aikatan agaji su bada cikakken haɗin kai ga ofishin majalisar ɗinkin duniya a kasar ta Sudan ta Kudu su kuma dauki matakin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa, inji Mrs. Nauert. Amurka na kira ga dukkan jam'iyyu da su bada haɗin kai ga shirin samun zaman lafiya a kasar Sudan ta Kudu. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa shugabannin Afirka cewa za su tura jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya wato Nikki Haley zuwa Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A wata liyafar cin abinci inda Trump ya gana da shugabannin Afirka a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya yau Laraba, shugaban ya ce Amurka na sa ido sosai kuma ta damu matuƙa akan tashin hankalin da ke faruwa a Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ya kuma ce miliyoyin rayuka na tattare da hadari kuma Amurka na ci gaba da bada taimakon jinkai, amma tabbatacciyar hanyar kawo ƙarshen wannan bala'in za ta buƙaci shirin samar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin shugabannin Afirka da kuma sa hannun duka bangarori. Ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki yau Laraba a birnin Mexico da jihohin da ke kusa da babban birnin kasar. Suna fatan gano mutanen da ke raye bayan girgizar kasa mai ƙarfin maki 7.1 da ta faru a yankin, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa. Ministan harkokin cikin gidan kasar Mexico Miguel Osorio Chong ya ce sojan kasar da jami'an 'yan sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun bincike kowane lungu da sakon da ake kyautata zaton za a gano ƙarin mutanen da ke da rai. Amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jinkai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulmin Rohingya da ke gujewa Myanmar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl. Baba Yakub makeri ne daga nan Washington DC, nike sallama da ku a kwana lafiya. Allah ba mu alherin nan nasa, amin summa amin.